sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a shirin namu na yau Laraba ta farko a watan Maris. Da fatan an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga kanun labarai.
Amurka ta saka takunkumi akan manyan jami'an gwamnatin Rasha. Kungiyar kasashen yankin gabashin Asiya na nuna matsin lamba dangane an sako shugabar kasar Myanmar Aung San Suu Kyi. Sannan za ku ji cewa an yi jana'izar sarkin Kagara mai martaba Alhaji Salihu Tanko wanda ya rasu da yammacin jiya Talata.
Kanun labaran kenan. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ba da umarnin hana haƙar zinari da kuma shawagin jiragen sama a jihar Zamfara. Ko menene dalili?
Domin da tabbatar tsare an lalanta sha'anin satar mutane da neman kuɗin fansa da sha'anin harkan ma'adinai.
Yayin da gwamnatoci ke rufe makarantun kwana domin gudun sake garkuwa da ɗalibai, waɗansu iyaye mata na ganin matakin zai maida hannun agogo baya a yunkurin ilmantar da 'ya'yan talaka.
A wannan categories of people da muke rasu, irin masu hali da tsakiya da marasa hali, idan aka riya makarantun nan to ƙarshen shi fa ƴaƴan masu hali kaɗai za su yi karatu.
Sai kuma shirin baki mai yanka wuya na Murtala Faruk Sanyin na, amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum. Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar sarkin Kagara mai martaba Alhaji Salihu Tanko wanda ya rasu da yammacin ranar Talatan nan, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Mustapha Nasiru Basari ya aiko mana.
A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa sarkin ya rasu ne a birnin Mina a sakamakon fama da rashin lafiya. Barista Abdul Malik Sarkin Daji shine kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger.
Na farko, wannan rashi babban rashi ne gare mu duka, rashi ne na Niger State gaba daya, domin wannan sarki yana ɗaya daga cikin tsofaffin sarki sama da shekara 30 da wani abu yana akan mata, da yana gan daga mai martaba sarkin Sudan sai shi kasancewar shi sarki kuma malami ne. Duk gaba daya muna juyayi ne na wannan rashi.
Shi ma dai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda dan asalin wannan masarauta ne, Alhaji Ibrahim Balarabe Kagara, ga abin da yake cewa.
Wannan babban rashi ne ya same mu a kasan Kagara da jihar Niger baki da sanin irin bawan Allah da muka rasa. Martaba sarkin Kagara ya kasance mutum ne wanda yake duk mutumin kasan Kagara yana alfahari da kuma tunkaho da irin halayen da Allah ya masa na sauƙin rayuwa da kuma jin tausayi da jin kai da na kasa da shi. Wannan rashi ne wani gibi ne wanda aka samu wanda cike shi sai dai Allah da ya halicce mu. Muna addu'an Allah ya amshi bakuncinsa.
Garkuwan Kagara Alhaji Yaro Namadi ya bayyana halin da suke ciki a masarautar.
Mun dai babban rashi kare da kuma Allah ya ji kanshi ya rahamshe shi, amma masarautar Kagara kan mun yi rashi.
Sarkin na Kagara dai Alhaji Salihu Tanko ya rasu yana da shekaru 102 a duniya, kuma ya hau karagar mulkin masarautar Kagaran ne a shekara 1981, kenan ya share kimanin shekaru 35 a kan mulki. Ya rasu ya bar mata biyu da yara 15 da kuma jikoki da dama. Kuma tuni aka gudanar da jana'izarsa a fadar mai martaba sarkin na Kagara. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To, a karan farko, gwamnatin shugaba Joe Biden ta ɗauki tsatsauran mataki akan Rasha. A ranar Talata, Amurka ta kaga takunkumi akan da yawa daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar, amma banda shugaba Vladimir Putin, matakin da martani ne a cewar gwamnatin Biden kan irin rawar da suka taka wajen yunkurin kashe shugaban 'yan adawar kasar Alexei Navalny. Wannan takunkumi wanda wasu ƙwararru ke kallo a matsayin abin misali da Amurka take so ta nuna, an saka su ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nahiyar Turai wacce tuni ta riga ta ɗauki mataki akan jami'an Rashan kan abin da ya shafi lamarin na Navalny. Sai dai ministan harkokin wajen ƙasar ta Rasha, Sergey Lavrov, ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa za ta mai da martani kwatankwacin takunkumin da Amurka ta saka mata.
Kokar a yi nisa nan gaba kaɗan, Mamu zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya. Amma kafin mu kai ga haka, bari mu leƙa Najeriya, inda gwamnati ta bada umarnin hana haƙar zinari da sauran albarkatun ƙasa a jihar Zamfara, tare da haramta shawagin jiragen sama a sararin samaniyar jihar a ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci da ya kamari a jihar. A hirarsu da wakilin Umma Faruk Musa Abuja, mai baiwa shugaban ƙasa shawara a sha'anin tsaro, Janar Muhammadu Babagana Munguno mai ritaya, ya yi ƙarin bayani.
Dana mu da shugaban ƙasa da shi ya yi jagora bisa ga waɗannan ɗauke-ɗauken yara ɗalibin makaranta da ake yi, kuma mun gano daga bayanan sirri cewa babban matsala shine matsalar ma'adinai. Saboda haka an fitar da doka na dakatar da aikin ma'adinai gabaki ɗaya a jihar Zamfara, sannan kuma an ce babu jirgin da za a tuka a saman jihar.
Akwai waɗansu hujjoji da aka dogara da su akan wannan matsayi, kuma kana ganin zai kawo sauƙi wurin ci gaba da sata ɗalibai da ake yi a lokuta daban-daban musamman a arewacin Najeriya?
Wannan abin zai tasiri, domin daga bayanan sirri an danganta sha'anin satar mutane da neman kuɗin fansa da sha'anin harkar ma'adinai, wato kuɗin da ake samu daga wurin duniya ana amfani ana sayar da kamai, kuma ana ɗiban mafi yawan gwal tagulla da su Azurfa ana fitar da su ana haɗa su ƙasashen waje.
Amma wannan zai ba mutane mamaki a ce ana iya danganta satar ɗalibai ko satar mutane da maganar haƙo ma'adinai. Me yasa ake iya danganta waɗannan matsalolin guda biyu tare?
Ba sabon abu ba wannan, ba kawai a Najeriya ba ne, ka tunar baya a ƙasar Sierra Leone da su Liberia da kuma Congo, inda ake mahar amfani da yara ƙanana. Wato haɗa ma'adinai yakan kawo kuɗi da wuri, kuɗin da za su yi amfani su sai makamai, sannan su taimaka wanda suke wa aikin. Amma waɗanda suke wannan ɓarnan suna da alaka da kuma yanzu da mutanen 'yan Boko Haram, domin su ma an katse musu hanyar da suke samun kuɗi da wasu dokoki da aka sa kwanakin baya. Saboda haka sha'anin ma'adinai kan kawo kuɗi da wuri, inda sha'anin shan kwaya ke ba mutanen nan 'yan ta'adda kuzarin yin aiki. So sun gano wannan hanya ce da za a iya samun kuɗi da wuri, kuma ba wanda zai rage dakatar da su.
Abinda watakila al'umma suke ta tunani a kai, wanda watakila za su fahimta da matsayin gwamnati, shine duk wannan barnar da ta'adin da ake yi ba a taɓa jin ana sace masu haƙar zinarin nan da sauran abubuwan albarkacin ƙasa, su tagulla da zinari da sauransu, domin suke da kuɗi amma ana ganin kamar ba a sace su. Wannan akwai wani abu da gwamnati ke tunani akan wannan?
Cikin bayanan da muka samu ya zama cilas duka wayannan 'yan kasashen waje wanda suka shigo jihohinmu inda ake sha'anin ma'adinai, dukkansu ko na Afirka ne ko wanda suka fito daga kasashen Asiya, dukkansu yanzu akwai yanda za a ce musu fita, don mafi yawancinsu kila 99 a cikin 100 ba su da takardu na kwarai, dukkan sun zo da takardun jabo, wasu ma fursunoni ne aka kwashe aka kawo ƙasarmu. Na haka dole, domin su ne ake amfani da su, su kuma su suke amfani da nan baƙaƙen fatan su yi masu wannan aikin banza. Don haka dole sai an duba wannan abin, su ne wato kamar matuƙan motan wannan siman da farnan da ake yi.
To amma anya ba sai an ɗauki matakan kai hare-hare akan 'yan ta'addan nan ba kafin a samu zaman lafiya, tunda gwamnati na cewa ba ta so ta yi sulhu, ta haifo ta yi amfani da ƙarfin tuwo domin ba a sulhu da 'yan ta'adda?
Bayanin da na yi wa 'yan jarida na gaya musu cewa ko da yake gwamnati ba ta kiyaman sulhu, amma mun ga cewa sulhu ba ta kai mu ko ina ba, mutanen nan ba su da amana, ba su riƙo alƙawari, saboda haka gwamnati za ta yi abin da ya kamata ta yi, abin da aka sa kundin tsarin mulki. Hakkin gwamnati shine a tsare rayukan mutane da kayansu da dukiyoyinsu, saboda haka yanzu da ƙarfin tuwo za a farauci mutanen nan da suke kawo mana shekar a kamo su, sannan labarin su suna so su yi sulhu wani abu daban ne.
Mai baiwa shugaban ƙasa shawara a sha'anin tsaro, Janar Muhammadu Babagana Munguno mai ritaya. Kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka da ke watso shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga mamu da ci gaban labaran duniya.
Ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya na nuna matsin lamba wajen ganin an sako shugabar ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi tare da maido da ƙasar kan turbar demokaradiyya. Ƙasashen sun ɗauki wannan mataki ne bayan wani taro a ranar Talata kan al'amuran da ke faruwa a ƙasar ta Myanmar. Ministocin harkokin wajen ƙasashen ƙungiyar mai membobi goma da suka haɗa da Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand da Vietnam sun gana ta yanar gizo da takwaran aikin su na Myanmar kan matsalolin ƙasar. Wannan zama da suka yana zuwa ne yayin da rahotanni ke cewa 'yan sanda sun buɗe wuta akan fararen hula masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi. Jami'an Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe wasu mata uku da ke aiki a wani gidan talabijin ɗin ƙasar a wasu jerin hare-hare da aka kai daban-daban a yankin Nangarhar da ke gabashin lardin ƙasar. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce mamatan na hanyarsu ne ta komawa gida bayan sun tashi aiki, inda aka shambace su aka kashe su a wani yankin Jalalabad. Bayanai sun yi nuni da cewa maharan dai sun tsere ba a kama su ba. Amurka ta saka takunkumi akan wasu manyan shugabannin Iran biyu da ke goyon bayan mayakan Houthi a Yemen. Cikin wata sanarwa da ya fitar, baitul malin Amurka ya ce Mansur Al-Sa'adi da Ahmad Ali Ahsan Al-Hamzi suke kitsa har-haren da mayakan Houthi ke kaiwa waɗanda ke ƙarewa akan fararen hulan Yemen da kuma waɗanda ake kaiwa jiragen dakon kaya akan tekun ƙasa da ƙasa.
A gaida Mahmud Lalo da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu sake komawa Najeriya, inda masu ruwa da tsaki ke ci gaba da tsokaci kan matsalar tsaro da garkuwa da ɗaliban makaranta da ake fuskanta. Lamarin da ake gani banda mai da hannun agogo baya a harkar ilimi, yana kuma tauye haƙƙin ƴaƴa mata na samun ingancin rayuwa, kamar yadda waɗansu mata suka shaida wakilinmu Madina Dauda a wannan rahoton.
Wasu cikin mata da ke ƙarƙashin gamayyar ƙungiyoyin mata ta Najeriya a ƙarƙashin jagorancin Madam Gloria Laraba Shoda sun yi kira ga gwamnati da ta ƙarfafa hukumomin tsaro don magance yawan sace-sacen ɗalibai da ake yi a makarantu, musamman ma makarantun mata a shiyar Arewa. Madam Gloria Laraba ta ba da misali da 'yan mata 276 a Chibok da 105 da aka sace a Dapchi ta jihar Yobe, sai kuma 279 da aka sako yanzu a Jangebe ta jihar Zamfara. Ko da yake ta ce akwai ɗalibai maza da ake sacewa kamar na kankara 300 da kuma na Kagara, amma mata sun fi yawa. Laraba Shoda ta ce matsalar ta fi kamari a Arewa, inda kai 'ya'ya mata makaranta ya fi muhimmanci. A nan Madam Gloria Laraba Shoda tana mai cewa,
na san gwamnati na kokari, amma su ƙara kokari su daina wannan sace-sacen yaran da ake yi. Aka dubi yaran da ake sacewa, za a ga mata sun fi yawa. Muna ga ma gwamnati a tabbata ma 'yan mata sun je makaranta. Muna roƙon iyaye a tabbata 'yan mata sun je makaranta, kar a yi musu aure da wuri, a bar su ƙarasa secondary school kafin su yi aure. Amma ana zuwa ana ɗaɗɗauke su ana sace su, ya za su yi su je makaranta? Don Allah, muna roƙo ne, matan Najeriya na roƙo.
Amma tsohuwar shugabar mata ta jam'iyyar CPC Hajiya Hafsatu Aliyu ta yi ƙorafi cewa an fi samun koma baya a ilimin mata a Arewa, amma tana ganin ya kamata a rufe dukkan makarantun mata in dai gwamnati ba za ta iya ba. Hafsatu Aliyu ta ce a daina kai 'yan mata makarantun kwana, gara su riƙa fita daga gida suna zuwa makarantu. Hafsat Aliyu ta ba da shawara kamar haka:
hamma in ya ci a ce an kai su makarantar kwana, to ya kamata a ce an ɗauki mataki na police da sauransu waɗanda za su rinƙa gadin ɗin makarantar. Muna da tangarɗa game da ilimin 'ya'ya mata, shi ne shawarata.
Amma kuma shugabar ƙungiyar mata da yara ta Azawaj, Hajiya Asma'u Abewala, ta yi tsokaci da kakkausar murya.
Ki iya duba yau ci ga makaranta fa a nan namu Arewa wannan, kusan kasu kujan kasce uku. Akwai na kuɗi wanda uwaye za su biya kuɗi mai yawa, akwai kuma na gwamnati. A gwamnati ma iri biyu ne, akwai na shi ainihin education din, akwai kuma na wanda ake cewa na LEA. To ki ga ya mun a wannan categories of people da muke da su, irin masu hali da tsakiya da marasa hali, idan aka riya makarantun nan, to ƙarshen shi fa 'ya'ya masu hali kaɗai za su yi karatu.
Abin jira a gani shine irin mataki da za a ɗauka wajen tabbatar da tsaro a makarantun gwamnati, ko na mata ko na maza, domin yara manyan gobe su samu ilimi da zai amfane su nan gaba, saboda a gudu tare a tsira tare. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Madina. Zuwa jimawa a shirinmu na rana za mu kawo muku ɗaya daga cikin sabbin shirye-shiryen da ya shafi rayuwar yau da kullum a arewacin Najeriya.
Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa Yola Lami lafiya.
Allah ya kaddarshe da cewa ni Barawo ne. Mun abubuwa na rashin arziki a ƙasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya. Ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi.
Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Alhikaya. Don sauraron wannan sabon shirin, ku kasance da muryar Amurka Majiya Kwakwara ta sahihi har labaru.
Arewa zumun ta samu sai nishadi sai sharhodiya.
Sai ku tare Nasiru Adamu Alhikaya shirinmu na karfe 4 domin jin wannan shirin. Kada a manta, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurara mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Kuna kuma iya saurara mu a duk lokacin da kuke bukata a voahausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya ta so mai yunkurin dinke wata babbar baraka da ke neman keta jam'iyyar. A yayin da jamhuriyar Niger kuma ake fafutukar kashe wutar tashin hankalin da ya biyo bayan sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasar. Jama'a assalamu alaikum. Tun a cikin watan nan da ya shige na Fabrairu ne babbar jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya take fuskantar wani rikicin cikin gida da ke da alaka da shugabancin jam'iyyar da ma babban zabe mai zuwa na shekara ta 2023. Rikicin ya fara tun daga tankiya tsakanin tsohon gwamnan jihar Ekiti Ayo Fayose da gwamnan jihar Oyo Seyi Makinde, wanda kuma wasu kuzoshin jam'iyyar suka yi zargin shugaban jam'iyyar na ƙasa Uche Secondus da rurrufe wutar rikicin domin ba shi damar yin tazarce a kujerar shugabancin jam'iyyar. Haka kuma an sami rahotannin da ke cewa ana zargin shi Secondus din da almundanar kudaden jam'iyyar da yake shugabanci. Duk da yake a wani taron manema labarai, babban mai binciken kudi na jam'iyyar Maya Mustapha ya ce shi bai yi wannan zargi ba. A wani bangare kuma, wasu rahotanni sun bayyana wani yunkuri da ake yi na cire shi Secondus daga mukamin shugabancin jam'iyyar, wanda shi ma kakakin jam'iyyar na ƙasa ya musanta. Duk waɗannan kuma na zuwa ne bayan raɗe-raɗin cewa jam'iyyar APC mai mulki tana zawarcin tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan, wanda ɗan jam'iyyar PDP ne, domin tsayar da shi takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar ta APC. To kuma dai menene? Mai taimakawa kakakin jam'iyyar ta PDP na ƙasa Muhammadu Hadeja ya tabbatar da cewa jam'iyyar tana fuskantar rikici a 'yan kwanan nan, amma ya ce ana nan ana ƙoƙarin ɗinke ɓarakar.
Eto kasan ita siyasa haka ta gada, ta gaji rikici yau a yi gobe a wanye, yau a yi gobe a wanye, kuma babu wata demokuraɗiyya da take ɗorewa sai an yi ta fama da irin wannan abubuwan, saboda akwai kowa da ra'ayinsa a cikin jam'iyya. Wannan yana yin ciyaman ɗin jam'iyya, wannan baya yi. Rikice-rikice ne wanda aka saba da su. Shi yasa sati biyu da suka wuce aka zo aka yi mitin a nan Legacy House domin a magance irin wannan, har aka naɗa kwamitin tuntuɓa wanda za su bi iyayen jam'iyya su je su yi magana da su, a ji abin da ke faruwa don a samu a warware. Ɗaya daga ciki har sun je wurin uban ƙasa, tsohon shugaban ƙasa General Ibrahim Badamasi Babangida sun ziyarce shi. Aka samu ana so a samu maslaha, shine ma yasa aka ce za a fara yin taro na North Central wanda in Allah ya shida ga wata za a yi shi a Lakwaja.
Wato Muhammad Hadeji, maganar da ake kan shin wasu ne suke son shi Uche Secondus ko kuma shugabanni yanzu su sauka ko kuma wa'adinsu ne ya kare?
Wa'ensu ne a ciki suke son, wa'ensu suna son shi, wa'ensu ba sa son shi. Ta san an samu rabuwar kai na tun daga yanzu kafin ma a kai ga maganar zaɓe. Wa'ensu sun ɓangarensu na kan cewar wane suke so a shugabancin ƙasa, wa'ensu suna wani gefen. To shi kuma shi ne shugaba, kuma wa'adin ya ƙare ɗin yadda za a sake yin convention na kasa a sake shugaban jam'iyya, amma ba a kai ga an yi hakuri a lokacinsa ya kare din ba, har wayansu suke so sai an cire shi ya sauka domin a nada na riko kafin a kai ga yin zabe. To shine aka dai yi wannan taron don a ba wa kowa hakuri a samu maslaha, a bari a kai ga har lokacin da za a yi taro na kasa na canza shugabannin jam'iyya.
Shin yaushe ne ne wannan wa'adin na sauye shugabancin zai cika ne?
Eh, a wannan shekarar ne ba dai riga an samu watanni ne suka rage masa na da za a canza shi, wani ya zo ya karɓa. Shi ne ya sa kawai dai ana so a ga kowace jam'iyya ina ta nufa. PDP ba za ta fara yin convention ba. Sai ta ɗan saurara ta ga sauran jam'iyyu yaya suka yi domin a san inda za a nufa, domin akwai maganar shugaban ɗan takarar shugaban ƙasa ina zai fito, ciyaman ɗin jam'iyya ina zai fito. To sai ɗan saurara an yi wannan abin nan ɗin mitin ɗin an ga meye zai kasance tukunna, sai a sa rana a ce ga da an so a yi shi a April, to kuma aka samu 'yan canje-canje haka, sai yasa yanzu kafin lokacin ma ake ta tuntuɓa a gaya.
Akwai wata damuwa da take damun PDP da ta saka har aka kafa wani kwamiti ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar da ta Bukola Saraki, aka gana da tsohon shugaba Jonathan. Kamar tsohon shugaba Jonathan na neman ficewa daga jam'iyyar PDP ne fa halin yanzu.
Eto PDP ta lura kan cewar akwai zawarcinsa da jam'iyyar APC take yi na kan cewar tana so da ɗauko shi ya zo ya mata takara a shirin su, su ba shirin Allah ba, ba shirin 'yan ƙasa ko zaɓin 'yan ƙasa ba, so suke yi ya zo ya yi takara in ya yi tenuwa ɗaya zai sake dawo da ɗan arewa shi wuce abinda shi kuma ba 'yan Najeriya ne suke wannan zaɓin ba, ko kuma sauran masu faɗa abi. Akwai wa'anda su interest ɗinsu ne can kansu ne suke so su kawo na ɗin kawo shi zai yi. To mu kuma mun zuba musu domin a ga ranar da za a dawo a ce wa 'yan Najeriya ai Jonathan ba Boko Haram ba ne, ba ɓarawo ba ne, mu ga karɓuwarsa. To shi ne wasu daga cikin jam'iyya suke ga a matsayin Jonathan na tsohon shugaban ƙasa, a yau in ya fita a PDP ko yaya ne za ta ɗan samu matsala na wani jigo jagora wanda har ya taɓa yin shugaban ƙasa na shekara shida a ce ya fita daga cikinta ya tafi. Shi yasa aka kafa wannan kwamitin domin a je a same shi a ji wannan magana raɗe-raɗi da ake ta ji na kan cewar ACC tana zawarcinsa zai zo ya mata takara gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne, sai a ji laifi aka mara a ba shi haƙuri ya dawo jam'iyyarsa a ci gaba da tafiya da shi, ko shi ne zai yi takara ko ba shi ba, domin tafiyarsa zai iya kawo jam'iyyar 'yan matsaloli wanda dai ba za a rasa ba a matsayinsa na jigo ya taɓa yin shugaban ƙasa.
Wato dai wannan Muhammad Hadeja ya nuna kuna fargabar cewa zai iya ficewa daga jam'iyyar kenan.
Eh, akwai wannan ɗin gaskiya, domin raɗe-raɗi akwai jita-jita, sautari yakan zama gaskiya. To shi yasa wannan ɗin sai muke ga in har ya fita ɗin ai ba kaman shi ba, ma ko wani ne na fita daga jam'iyyar PDP ko a wadina ko a state ɗina dole za a ji ba a ji daɗin tafiya ta ba, saboda ina da magoya baya da suke son jam'iyyar baranta na mutum kaman Jonathan da ya yi shugaban ƙasa shekara shida, yana da mahimmanci sosai a fati. In ya fita ba za a ji daɗi ba, gaskiya zai iya kawowa jam'iyya matsala ko ma yaya.
A jamhuriyar Nijar, biyo bayan barkewar tarzoma a wasu biranen kasar ta nuna rashin amincewa da sanarwar sakamakon zagaye na biyu na zaben shugaban kasa. Gamayyar kungiyoyin farar hula sun mai da hankali wajen kwantar da hankalin jama'a, da kuma an karar da su akan munin tashin hankali musamman a sha'anin zabe. Abu Zaidi Sanusi Abdulaziz kusa ne a gamayyar kungiyoyin na farar hula a kasar.
In ana manifestation ko ku in ana son a gwada ba a ji daɗi ba, akwai hanyoyi wanda doka ta bada wanda za a yi shi cikin kwanciyar hankali. Wasu an kashe musu kayansu, wasu masu kasuwa an hana musu zuwa kasuwa, wasu an toye musu motocinsu, wasu station abubuwa da yawa. Kuma wanga hanyoyi da gwamnati ke yi, wani guduran, wani lakwal, wani wurare duka an kone shi. Wannan abun kun san kuma kamar wani ci baya ne, tunda wannan duk abin da gwamnati ya yi da kuɗin mu ne na lanho mu ne ake sawa a yi shi. Idan an ka yi shi kuma mutane suka zo suka kona shi, suka bada shi, sun ka lalata da shi, kaga wani ci baya ne mun kai. Kudin da ya kamata za a sa a gyara wannan abu da yanzu wata hanya ce za a kashe.
Ko da yake matasan da suka yi wannan tarzoma na kwatanta cewa suna yin abin ne don radin kansu, gamayyar CUSA na ganin akwai dalilan siyasa boye a bayan wannan zanga-zanga da ta samo asali jim kadan bayan fitar da sakamakon zabe, abinda ya sa kungiyoyin ke jan hankulan al'ummar Nijar ta kiyayi kanta da fadawa tarkon 'yan siyasa. Inji Hamidu Sidi Fodi.
Mun yi tunda Allah waje da bannan da aka yi da wannan kone-kone da wannan bije-bije da aka yi ba mu ji dadi ba. Duke wani ba duke da ya kamata a bata ba. Muna kira ga duka 'yan kasa gaba daya su mai da cewa Nijar ita ce gaban komi. Duka al'umma Nijar gaba daya da su matasa gaba daya ya kamata su nuna mutum ga 'yan siyasa na yanzu da cewa mu mutane ne da ya zama tumura son zaman lahiya. Nijar muke dibi ba wani muke dibi ba.
A nan za mu da ta'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilan sashen Hausa Nasiru Adamu El-Hikaya da Sulemumuni Barma. Cuba Herodio Dune ya daidaita sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
To a gaida na Sanyinna kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rasuwar sarkin Kagara mai martaba Alhaji Salu Tanku wanda ya rasu da yammacin ranar Talatin nan. Gwamnatin shugaba Joe Biden ta ɗauki tsatsauran mataki akan Rasha. A ranar Talata, Amurka ta kakaba takunkumi akan da yawa daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar, amma banda shugaba Vladimir Putin, matakin da martani ne a cewar gwamnatin Biden kan irin rawar da suka taka wajen yunkurin kashe shugaban 'yan adawar kasar Alexei Navalny. Wannan takunkumi wanda wasu ƙwararru ke kallo a matsayin abin misali da Amurka take so ta nuna, an saka su ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nahiyar Turai wacce tuni ta riga ta ɗauki mataki akan jami'an Rashan kan abin da ya shafi lamarin na Navalny. Sai dai ministan harkokin wajen ƙasar ta Rasha Sergey Lavrov ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa za ta mai da martani kwatankwacin takunkumin da Amurka ta saka mata. Ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya na nuna matsin lamba wajen ganin an sako shugabar ƙasar Myanmar Aung San Suu Kyi tare da maido da ƙasar kan turbar demokaraɗiyya. Ƙasashen sun ɗauki wannan mataki ne bayan wani taro a ranar Talata kan al'amuran da ke faruwa a ƙasar ta Myanmar. Jami'an Afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe wasu mata uku da ke aiki a wani gidan talabijin ɗin ƙasar a wasu jerin hare-hare da aka kai daban-daban a yankin Nangarhar da ke gabashin lardin ƙasar. Waɗanda suka shaida lamarin sun ce mamatan na hanyarsu ne ta komawa gida bayan sun tashi aiki, inda aka shammace su aka kashe su a wani yankin Jalalabad. Bayanai sun yi nuni da cewa maharan dai sun tsere ba a kama su ba.
To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya na wannan lokaci, amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu kawo muku shirinmu na hantsi lokacin da Aisha Ma'azu za ta shigo da shirin yanayi da muhalli, shirin da ke gayyatar ƙwararru domin neman bayanai kan abin da ke tsonewa masu sauraro ido a wannan fannin. Kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafinmu na intanet voahausa.com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin, musamman Mahmud Lale da ya karanto labarai da Chubahiro Diodune da ya daidaita sautin shirin, alheri ke muku, fata alheri.